This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Allah lebo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 22 25 da 16. A jamhuriyar Najeriya za a kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so, wato a voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Mayu shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya.
Majami'ar Katolika ta kasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar bayarwa ga zaben kasar mai zuwa, biyo bayan shafe makonni ana tashin hankali kan siyasar kasar. A yau Alhamis ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya soki kasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar kwallon kafa duniya ta FIFA. Shugaban kungiyar Al-Qaida Rashin Syria ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murƙushe shugaba Bashar al-Assad.
To za ku ji ƙarin bayani. A cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa a yau ne shugaban kasa mai wato jiran gado tare da shugaba mai barin gado suka yi wani taro a wani mataki na shirye-shiryen miƙa mulki.
Tamkar za a iya cewa rantsuwa ce kawai ta rage kafin Buhari ya fara gudanar da aikin shi na shugaban kasa.
Har wa yau a Najeriya za ku ji wato ra'ayin mutane kan mulkin da PDP ta yi na abin yabawa da na kushewa. Za kuma ku ji bayanin da Musa Cangari da Nuhu Arzika suka yi bayan da aka sako su a yammacin jiya. Amma ga labaran da farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Majami'ar Katolika ta kasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa ga zaben kasar mai zuwa, biyo bayan shafe makonni ana tashin hankali kan siyasar kasar. Majami'ar ta fitar da sanarwar ne a yau Alhamis tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan mukamansu. A jiya Laraba ne gwamnatin ƙasar Burundi ta nemi taimakon kuɗi daga hannun 'yan ƙasar domin gudanar da zaɓen da za a yi na watan gobe, saboda wasu 'yan ƙasashen waje sun yi barazanar janye taimakon da za su bayar idan har shugaban ƙasar na yanzu Pierre Nkurunziza ya ci gaba da aniyarsa ta tsayawa takara a karo na uku. Shugaban kasar Burundi ya fitar da sanarwar cewa zai tsaya takara karo na uku ne a watan da ya gabata, lamarin da ya janyo tashin hankali a kasar na tsawon makonni har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20 da raunata kusan 500 a arangamar da aka yi tsakanin 'yan kasar da 'yan sanda. Wasu daga cikin masu adawa da shugaban sun shirya juyin mulkin da bai samu nasara ba a lokacin da shugaban baya kasar. Har yanzu dai shugaba Nkurunziza ya ki ya janye daga zaben kasar a lokacin da masu kallon lamarinsa ke buƙatar sa da yi, wanda suka hada da majami'ar ta Katolika.
To a yau Alhamis ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya soki kasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar kwallon kafar duniya ta FIFA kan tafka zarmiya da cin hanci. Yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta a kan sauran kasashen duniya. Mr. Putin ya faɗa da wato ta gidan talabijin cewa Amurka tana kuma ƙoƙarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta FIFA wato Sepp Blatter. An shirya gudanar da zaben ne a gobe Juma'a in Allah ya kai mu. Blatter dai yana neman zama shugaban hukumar a karo na biyar, yana kuma fuskantar abokin karawa ne guda ɗaya. Ƙasar Rasha za ta karɓi bakuncin wasan cin kofin duniya mai zuwa da za a yi a shekara ta 2018. Har yanzu dai ƙasar Amurka ba ta mai da martani ba kan maganar da shugaba Putin ya yi. Baiwa Rasha damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2018 wani ɓangare ne na binciken da hukumomin ƙasar Switzerland suke gudanarwa a kan zarmiya da kuma ɓatar da sahun kuɗaɗen haramun.
Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu da ake ciki, masu tallace-tallace ko ɗaukar nauyin wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA sun yi kira ga hukumar a kan da ta yi wasu sanye-sanye a yayin da shugaban hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi yankunan duniya ke muhawara a kan makomar shugaban FIFA da ke fuskantar suka. Wannan yana faruwa ne bayan da ƙasashen Amurka da Switzerland suka ƙaddamar da babban bincike kan cin hanci da rashawa a cikin hukumar ta FIFA. kamfanin katin bashi na Visa ya bada sanarwa mafi karfi inda ya bayyana matukar takeici kama wasu jami'an hukumar FIFA da aka yi bisa zarge-zargen zarmiya da cin hanci. Yana mai cewa a sake nazarin daukar nauyin wasannin hukumar idan har ba a gudanar da sauye-sauyen ba. Shi ma kamfanin lemo na Coca-Cola ya nuna damuwarsa kan zargin da ake yi wa hukumar kwallon, yana kuma sa ran hukumar za ta yi bayani akan maganar, yayin da kamfanin Adidas ya yi kira ga hukumar da ta bi duk shari'an da aka gindiya na kungiyar a fili. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafar Asiya ta faɗa a yau Alhamis cewa a ci gaba da zaben da aka shirya gudanarwa gobe Juma'a na neman sabon shugaban kungiyar, tana kuma goyen bayan mai neman takara kuma shugaban kungiyar na yanzu Sepp Blatter.
Shugaban kungiyar Al-Qaida Rashin Siriya ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba Bashar al-Assad ba kai hare-hare ba kan kasashen yammaci. A wata hira da gidan talabijin na Al Jazeera a jiya Laraba, shugaban kungiyar Al-Nusra Front Abu Muhammad Al-Gulani ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaban Assad za ta faɗi. Ya kuma soki kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon wadda ta aika da taimako sojoji domin taimakawa dakarun gwamnatin Siriyan. Ya ce ai mayakan na Hezbollah sun san makomarsu tun da suka goyi bayan shugaba Assad. Har ila yau ya ja kunnen musulmin Shi'a masu bin tafarkin Alawiya, waɗanda shugaba Assad ya fito daga cikinsu da su watsar da wannan ɗarika tasu su bar goyon bayan shugaba Assad domin tabbatar da tsaron kansu. Al-Gulani ya musanta cewa akwai wata rundunar zaratan soja mai suna Khorasan a cikin kungiyarsu ta Nusra. Yana mai faɗin cewa Amurka ce kawai ta ƙirƙiro da wannan suna. Ma'aikatar tsaron Amurka dai ta ce wannan runduna ta Khorasan tana kitsa kai hare-hare akan ƙasashen yammaci, kuma wasu daga cikin hare-haren da sojojin kamanci ke kaiwa ta sama a Siriya ana auna su ne akan ƴaƴan wannan runduna.
Daga ƙarshe, masu rajin kare dabbobi sun ce yawan giwaye ya yi ƙasa a Mozambique da kusan kimanin kashi 50 cikin 100 cikin shekaru 5 a dalilin farautarsu ba bisa ka'ida ba. Wata kungiyar kare namun daji da ake kira Wildlife Conservation Society mai cibiya Amurka ta ce yawan giwayen da ke kasar Mozambique a yau bai shige 10,300 ba idan aka kwatanta yawansu da ya kai 20,000 shekaru 5 da suka wuce. Ta ɗora laifin kashe waɗannan giwaye akan mafarauta hauren giwa da ke ƙoƙarin samar da wannan haure ga masu buƙatarsa a ƙasari a ƙasar China. Masu rajin kare dabbobi sun ce suna binciken nasu ne da wasu hotuna da ake ɗauka ta sama. A wani bangaren kuma ta ce yawan giwayen da ke kasar Uganda sun karu a 'yan shekarun nan a dalilin dokar hana farautarsu da aka saka. Jama'a dai sun ce yawan giwayen na Uganda da ke da su a baya sun kai 700 zuwa 800, amma a halin yanzu sun kai sama da 5,000.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a Najeriya yau ne aka gudanar da wani taro tsakanin shugaban mai jiran gado Muhammadu Buhari da mai barin gado Goodluck Jonathan a wani mataki na shirye-shiryen bikin rantsarwar da za a yi gobe. Dazunan na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilan muryar Amurka Umar Faruk Musa, wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan taro kamar haka.
Iya cewa tun daga jamhuriya ta farko har zuwa ta hudun nan mai shudewa, jam'iyyar PDP ta fi dadewa a mulki a Najeriya bayan ta kwashi shekaru 16 tana mulkin kasar babu kakkaftawa. Na tambayi waɗansu mazauna birnin tarayya ko akwai wani abu da za su ce ya burge su a mulkin PDP ko wani abu da ba za su iya mantawa ba. Ga abubuwan da suke cewa.
Sunana Aisha Abdullahi, nazo daga Maiduguri. Ba wai bai abin a zuwa gani ba, gaskiya abin da ya zama don harkokin da ya na rashin kyau din na PDP da suka ma na rashin kyau ya fi na abin kyau yawa. Saboda haka gaskiya ba abin da za mu ce about it, sai dai mu ce kawai wannan sabon gwamnati da za ta zo, Ubangiji Allah ya sa ita ne za ta zama mai share mana hawaye, kuma ya zama dai Allah ya kare mana wannan gwamnati don muna kaman shi da hannunmu muka zaɓe su. Wayancan kwanar shekara 16 gaskiya su suka kawo kansu kuma sun yi abin da suka dama sun tafi.
Sunana Bashir Babandugumel. Wato begin dai shi ne kawai rasa wasu daga cikin abokai waɗanda suke ƴaƴan wannan jam'iyya, tunda duk yadda bawa yake baya rasa waɗansu abokai da yake mu'amala da su a waɗansu al'amura na rayuwa ko da ma menene. Wannan dai kusan shi ne zan iya cewa ni babban kawai abin da zai sanya in tuna tafiyar ita wato wannan gwamnati.
Sunana Maryam Bagudu. To a mulkin dai da PDP suka yi gaskiya za mu ce ba laifi sun dan taka rawan gani. Domin kamar ni dai mun samu a cikin gidajen da shugaban ƙasa ya kaddamar na cewa kowa ya samu mahalli da yadda Allah mun samu mu ma a cikin wannan shirin da yayi. Saboda haka na so dai da jama'a ma dai da yawa su ma sun samu wannan daman su samu, amma muna fata cewa idan sabon gwamnati ta shigo za a ci gaba da wannan sayar da gidajen da kowa zai iya samu ya mallaka.
Ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya kenan akan mulkin jam'iyyar PDP da ta shekara 16 tana yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To da fatan za a mana aikin gafara wannan rahoton da kuka ji, wanda Madina Dauda ta haɗa mana ne kan ra'ayoyin wasu akan mulkin PDP da ta yi, inda aka yaba mata da kuma inda ake ganin ta gaza. Tanzu bari mu je ga shi wannan rahoto na farko da muka ambata, inda a yau ne aka gudanar da wani taro tsakanin shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari da mai barin gado Goodluck Jonathan a wani mataki na shirye-shiryen bikin rantsarwa da za a yi a Gombe. Dazunan na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa, wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan rahoto, wato kan wannan taro kamar haka.
To a gaskiya yau dai za a ce taron da aka yi tsakanin shugaban ƙasa mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan da Muhammadu Buhari wanda ke jiran gado, tamkar za a iya cewa rantsuwa ce kawai ta rage kafin Buhari ya fara gudanar da aikin shi na shugaban ƙasa. Saboda kusan za a ce yau an damƙa masa kundaye wanda ke kunshe da duk madafan mulkin da zai amfani da shi wurin gudanar da Najeriya, wanda daman wannan bayar da kundayen nan ya kunshi kamar a tattaunawar da aka yi da tsare-tsaren da aka yi na kwamitocin da ke sa ido a tsare-tsaren na miƙa mulki ɗin tsakanin gwamnati mai barin gado da mai shigowa yanzu. A yau ne gabansu aka miƙa waɗannan kundayen ga Jalal Muhammadu Buhari, inda shi Muhammadu Buharin ya nuna gamsuwarsa da irin matakan da shi shugaban ƙasa ya ɗauka na cewar ya amince da an kada shi a zaɓe, wanda ya ce wannan shi ne abu na farko wanda za a yi la'akari da shi a Najeriya a tarihinta, domin ya kawar da tashi-tashin hankula da fitintunu daban-daban da za su iya kawo halakar rayuka da dukiyoyin jama'a.
Kamar shi shugaban mai barin gado wato Goodluck Jonathan me ya ce a wajen wannan taro?
Shi kuma Goodluck Ebele Jonathan ya yi amfani da wannan damar wurin gabatar da bayaninsa akan irin nasarorin da ya samu a mulkinsa na tsawon shekaru kusan 5 ko 6, inda ya ce an samu cigaba a fannin ilimi da yaƙi da cin hanci ƙarƙashawa da sha'anin noma da gine-gine na muhimman ma'aikatu ko masana'antu ko ofisoshi da tsare-tsare na mulki, wanda yake ganin cewa shimfiɗa ce mai kyau ya yi wadda ya za a zuwa tsora daga gare ta.
Umar, ina fahimce ka dai babu wata alamar tangarɗa da aka fuskanta a wannan shirye-shirye da ake na wato baiwa shi Janar Muhammadu Buhari gwamnati kenan?
Ga alamu kan babu wata tangarɗa, ganin cewa an ba da waɗannan kundayen mulki ba tare da Muhammadu Buhari ya nuna cewar zai manta da abun da shi Goodluck Ebele Jonathan ya yi ba na cewar ya karbi an kada shi kuma ya kawar da fitina a Najeriya. Amma wannan ko zai hana a binciki gwamnatinsa wani abu ne na daban, ganin cewa tun jiya shi Goodluck Ebele Jonathan ya nuna damuwarsa da fargaba cewa za a yi bincike-bincike, yana nuna cewa ya kamata in har za a yi bincike to a binciki duk gwamnatocin baya, ba wai tashi kadai ce za a bincika ba. Shi kuma Muhammadu Buhari ka san bisa ga tarihin shi da irin alƙawarin da yawa 'yan Najeriya, an san mutum ne da ke ƙyamatar sace-sace ko taɓa duke jama'a, don haka duk inda aka yi ta babu alamar cewa zai iya kau da kai ya ƙyale a sha kuma a manta.
Wakilin muryar Amurka kenan a birnin Abuja, Umar Faruk Musa, wanda muka tattauna da shi ɗazun nan. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 na rana, kusan wato da minti 14. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Umar Sadiq ne na dawo. Nace tambayar da nake ita ta biyu, shin yanzu likita me zai dada ba wa mutanen kasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a rikaiwa ƴaƴansu, domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana hada yi wa yara ma su gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa, wacce shawara a likitan su bayar ko jan hankali.
Na'am, shawarar da zan ba su kuma jan hankalin jama'a ga su rika barin ana ma ƴaƴansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kaman da bane yadda zaka ce ai babu kwayan cuta da sauransu da yawa. Yanzu kwayan cuta ne ta kowanne, suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska, suna iya yaduwa ta yara suna wasanni da junansu su kamu da waɗannan cututtuka. Shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani, ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in akai masa, kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba, domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya faye nakasa kuma ya zama wani matsala mai girma. To amma idan ka bashi wannan digon maganin polio din, shikenan ya rabu da wannan, ya samu kariya ga wannan cutar. To wasu sukan dauki shi gurguruwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai, ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karka samu, ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikinmu, ko sun ba sa son bakar fata, ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu. To sai ka ga wato ire-iren wannan haka yana faruwa, wanda idan da turawa na da niyyar kashe mu, ko kuma suna da niyyar su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan, menene yafi sauki da dan adam bakar fata muke amfani da shi? Abubuwa kamar Coca-Cola, su Fanta, su wane ne, duk wanda su turawan suke ko muke yawan sha kullum, inda suna da niyyar za su naka samu ko su kashe mu, ai da wannan za su rika cikin shi yafi sauki su yi mana shi mu sha cikin Coca-Cola. Duk ba bikin da zaka je, ba taro da zaka je, ba gidan da zaka je, kauye da garni da ba za a ce ma an sha Coca-Cola ko Pepsi ko wani abun nan ba. To rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi, su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne, suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu. Amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare waɗannan jariran namu, yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu. Wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa, zai nakasa mutum. To amma ai gwamnati ya kasance yana da lafiyarsa cikakke, da a ce ya nakasa ba kafa ko wani abu ya same shi, ya fi jin walwala, ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga uwansa da komai nasa lafiya kalau. Sai za ka shawaran da zan bada shi ne wato jama'a su yi ƙoƙarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran, da shi kuma sauran alluran rigakafin. Domin idan aka yi maka na polio, aka yi ma yaron na polio, shi kenan ba zai kamu da polio ba. Aka yi mai na rigakafin tarin fuka, ko na rigakafin tarin shika, ko na rigakafin bakon dauro, duk waɗannan aka yi masa ba fa zai kamu da waɗannan cututtukan ba ne. To kaga an samu sauki kenan, maimakon a zo a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan alluran, wannan rigakafin kamar yadda malam Bahaushe ya ce tafi magani.
Malami na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna jin
sunana Muhammadu.
To malam Muhammadu. To malam Muhammadu, me ya tambayar ka?
Eh, tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allurar polio.
To.
Hello?
Eh, muna jin ka.
Akan allurar polio, ita me take kawo in an yi wa ni, an yi wa ƴaƴana, amma ni a gaskiyar magana an mu duk da aka yi masa har su da gaskiyar magana an yi na ji dadin wannan allurar sosai sosai.
To me ya tambayar ka?
Hello?
Eh, muna jin ka.
Yau ita me take sawa ita an yi wannan allura?
Wato ita ka san ba allura ake ba, wasu kwayoyin ruwan magani ake tigawa na polio din. Da ne a zamanin da an yi na allura, amma yanzu ana yin shi wanda ake tiga ma yara ne kawai domin sauke ta, don ba ma sai ka ba yake ma malamin azubta ba, koda wani ne da aka dan koya ma yadda zai tiga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi tigawa kawai ake yi yaro ya sha. To idan yaro ya sha wannan maganin polio din, za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta. Tunda ita polio tana, ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska. Ana wajen wasanni, yara suna makaranta, suna gida,
idan guda ɗaya na da polio yana hurta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya dauka amma muddin yaron naka an masa alluwan an diga masa wannan abun polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a daki tare da mutane 100 masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan digon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada
to malami na gaba
assalamu alaikum mai magana ana sami ne jami'i na dawo kin wai me ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idansu kin wai me ke kawo wannan ciwon kan
to wannan kuma ya ɓaro wani babban abu dandan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da natsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka mutsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai a wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai
to ciwon kai ya ce ciwon kai fa na gefe
sai na gefe kenan kwarai yana iya faruwa haka nan sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai zaka ji shi sannan ya koma daga gefen kai to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damunsu amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin damuwa saboda haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da ke ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido ka kula za ka ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi ne yana jin yunwa bai ci abinci ba ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan ma tana iya jawo masa ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyar goshinsa ko kuma na gefen kansa.
To akwai wani mai tambaya ne ko?
Akwai wani.
To bismillah.
Fajjalla kat mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi. An haife shi haka irin yana da irin kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka. Yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba sa shi. Shi yaron yana ci. To an kai shi ga asibiti ga an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaran bai daina wannan abubuwan ba kuma sai da ya kai wurin shekara 4 zuwa 5 sannan ma ya ci ya tafiya.
To wadai na da wuyan ganewa sai inda za a ce na ga yaran. To amma akwai irin abin da muke cewa muka fahimta a aikin mu na likitanci cewa akwai wasu yara wanda idan aka haife su sabili da wasu matsaloli da aka samu ko kafin a haife su ko lokacin haihuwa to suka samu wasu abin da ke faruwa da kwakwalwansu wanda ke hana su wato yanayin su girma su tashi soye da sauran jarirai ke tasowa da wuri wanda suke ga maimakon su fara tafiya ko zama ana su fara zama tun suna wata uku ko biyar sai sun kai shekara ma kafin su fara zama tafiya sai sun kai wajen shekara biyar kafin su fara tafiya da sauransu to wa'annan wato ana kasan fahimci cewa ko wani abu ne da ya faru da kwakwalwarsu tun suna ko cikin cikin kafin a haife su ko bayan haihuwa wanda yake wato dakatar da tafiyan agogon jikinsu yadda ya kamata to wasu da hankali za a ga sun farfaɗo ko magana ma za a ga ba su iya magana da wuri lokacin da yaro zai rika cewa ba ma da sauransu su ba su yi sai an daɗe to ire-iren wa'annan yaran ma za ka ko da an je makaranta akan kai su makarantu da ake ce ma special schools ne domin su fahimtar su na abubuwa yana ɗaukar lokaci fiye da sauran jarirai to su akan ba su nasu wato malamai da kuma makarantarsu daban ne domin yanayin halittarsu kenan ba kuma yadda za ka yi da shi yanayin ne abu da ya ko wani lokaci abu ne ya faru ko a lokacin da suke cikin mahaifiyarsu ko kuma wajen haihuwa shi ke ja musu irin wannan.
Masauraro abin da ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
kamar da la'a gaida jimba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Yau zamu fara da sakon Alhaji Umar Foreba da Garba Sabiola Gashuwa wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Dadi na da gobe saurun zuwa. Mu dai fatan mu gobe a Juma'a da za a gudanar da mika mulkin sabuwar gwamnati shine a fara lafiya a gama lafiya. Gwamnatin Najeriya mai barin gado kun yi naku daidai iyawarku amma ku sani gwamnatin ku ta bar baya da kura. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. Allah sarki fata na gari lamiri ba komai bane yasa muka fara da wannan kalamai ba. Sai yanda kungiyar ECOWAS da sai dai yau ke bukin cikar shekara 40 da kafuwa. Allah ya sa ayi biki lafiya a gama lafiya. Daga Alhaji Umar Foreba da Garba Sa'idawa Gashuwa. Shiko Mansur Almugumel cewa yayi salamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama na yi wa sabon shugaban kasa mai shirin shan rantsuwa gobe fatan alkhairi. Allah ya sa ya fara mulki da farar dama. Sannan kuma zan yi amfani da wannan dama wajen yabawa gwamnan jihata ta Jigawa mai barin gado Sulalami Dog gani yadda yayi mana ayyukan alkhairi a jihar mu. Sai kuma sakon yawo Adamu Balka cewa da Larwana Ashiru Fulatan wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku ba mu dama mu tsokaci akan batun tattalin arziki a Najeriya. To gaskiya a halin da muke ciki a Najeriya mu dai bamu san menene tattalin arziki ba. Saboda haka muna kira ga al'umman Najeriya musamman ma arewacin Najeriya da mu mai da hankali akan noma, kiwo da sauransu don dawo da tattalin arzikin Najeriya. Daga ƙarshe sai sakon Ciroma mai turare Dimjiya jihar da Magaram Jamhuriyar Nijar wanda yace salamu alaikum muryar Amurka. Mu dai fatan mu shine Allah ya sa a rantsar da janar Muhammadu Buhari a matsayin sabon shugaban kasar Najeriya ba tare da samun wata matsala ba. Amin summa amin.
To madalla kafin mu karkare shirin baki daya ga Sarfilu Hashim Gumbel da takaitattun labaran duniya.
Majami'ar Katolika ta kasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa ga zaben mai zuwa biyo bayan shafe makonni ana tashin hankali a kan siyasar kasar. Majami'ar ta fitar da sanarwa ne yau Alhamis tana bukatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zabe na kasar da su sauka daga kan mukamansu. A yau Alhamis din ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya soki kasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar kwallon kafar duniya ta FIFA kan tafkazammiya da cin hanci da rashawa. Yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta akan sauran kasashen duniya. Mr. Putin ya faɗa ta gidan talabijin cewa Amurka tana kuma kokarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta FIFA Sepp Blatter. An shirya gudanar da zaben ne a gobe Juma'a in Allah ya kai mu. Blatter daina neman zama shugaban hukumar karo na biyar yana kuma fuskantar abokin karawa guda daya. A halin da ake ciki yanzu masu tallace-tallace ko daukar nauyin wasannin kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA sun yi kira ga hukumar akan ta yi sanye-sanye yayin da shugabannin hukumomin kwallon kafa na nahiyoyi da yankunan duniya ke muhawara akan makomar shugaban na FIFA da ke fuskantar suka.
Tumara Allah masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai can anjima kuma zamu saki dawowa dauke da wani sabon shirin. Za madadin Sarfili Hashim Gumel da kuka ji shi yanzu-yanzun nan wato yi ga ETA na gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Da injiniyan mu ne Mr. Misha Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kafin nan ga wato Jamila da Usman da shirin yau da gobe.